الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wani ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 28 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 8 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar tambaya ta shi ne kuma ya ne mutum zai zama to wanda haku ne
kamar yadda zai zama to ne mai haku ne to dangane da as-sifatul mahmuda sifofi da halaye waɗanda suke na ƙwarai akwai waɗanda sifa wanda take kasancewa shibilliya ce wanda Allah da ya halicci bawa ya halicce shi da wannan ɗabi'a wani haka Allah yake halitta shi to dan haka duk wanda ya kasance yana da irin waɗannan ɗabi'u na ƙwarai wanda da ya tashi ma yana da su to iya abin da yake kansa shine godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya yi kokari ya tsare waɗannan sifofi wanda kuma ya samu kanshi game da abin da yake shiyance haka misali mutum ne baya da haƙuri yana da saukin fushi da abin da ya kama da haka to sai ya yi kokarin koya ma kansa yau da gobe kana kokarin koya ma kanka halaye da ɗabi'u waɗanda suke na ƙwarai kenan duk wata sifa ko wata ɗabi'a da kake da ita mara kyau to iya abinda za ka yi sai ka yi ƙoƙari ka maye gurbinta da ɗabi'a wadda take kyakkyawa ta hanyar haka kenan duk wata sifa wadda take ta yabo mutum yake koya ma kansa wadda ba shi da ita na'am rantawa abinda ake buƙatar a yawaita dangane da zikiri a ranar Juma'a shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya umarce mu game da haka shine ya abinda ake buƙatar a yawaita na ambaton Allah shine hikima ta darasi wanda yake na hadisi galibi da zaka ga magabata suna dawo da shi ranar Juma'a min akwai yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati akan haka domin maganganin shi ne ake karantawa kai tsaye kuma daga an ce ya ce jama'a za su yi masa salati kamar yadda ya umarni game da cewa a yawaita masa salati a ranar Juma'a na'am karanta suratul kahf a ranar Juma'a shi ma wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ba bawa tsaro da kariya game da fitina ta almasihud dajjal. Wata riwaya cewa ayoyi 10 na farkon suratul kahf, a wata riwaya ayoyi 10 na karshen suratul kahf. Dan haka duk wanda ya karance surar gaba daya kenan ya karanta farkonta ya karanta karshenta. Na'am.
Roka.
To ai ga suna ayoyi na Al-Qur'ani wadanda ake karanta ma marar lafiya. Ha? Ga suna irin su suratul Fatiha da farkon suratul Baqara da karshen suratul Baqara Amana Rasul da irin su ayatul Kursi da su wato qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas. Waɗannan su ne ayoyi waɗanda ake ruƙuya da su karanta ma marar lafiya. Rashin lafiya ta shafar shaiɗanu ko rashin lafiya wadda take ta sihiri ko kuma rashin lafiya da Allah yake jarrabawa. In ta sihiri ce akan haɗa da ayoyi waɗanda suke magana dangane da ƴan dabu, wanda akwai a cikin suratul Baqara, haka cikin suratul A'raf, haka cikin suratul Yunus, haka cikin suratul Taha, har ka gangaro, haka cikin suratul wannan suratul Shu'ara da sauransu. Su ne ake karanta ma marar lafiya. Na'am. Ni ma ban san da shi ba, sai dai aminci ba. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabun shahadat. Mun tsaya karshen babi na 12, babu shahadatin nisa, baban da ke bayani game da wato hukuncin shaida ta mata. Shin mata idan suka bayar da shaida za a karɓa ko ba za a karɓa ba? Jumhurin malamai gaba ɗaya su sun yi ijma'i akan halaccin karɓar shaida ta mata idan ya kasance tare da maza ne. A duk lokacin da aka samu namiji zai bayar da shaida kuma da wata jama'a ta mata, to wannan babu sabani a wajen magabata, a nan ana karɓar shaida ta mata. Tare da cewa su jumhurin malamai sun keɓance inda ake karɓar shaida ta mace akan abin da ya shafi bashi ko akan abin da ya shafi dukiya. Abin da ya shafi dukiya da abin da ya shafi misali bashi ne wani ya ɗauka, to ana akan iya karɓar shaidar mace tare da tamin namiji kenan a haɗe. Suka ce amma abin da ya shafi haddi, irin haddi na kazafi ko haddi na zina ko haddi wanda yake na yanke hannun barawo ko abin da ya shafi kisasi, wani ya yanke ma wani hannu shi ma a yanke masa nasa, ko ya yi kisa na ganganci shi ma a kashe shi, to a nan ba a karɓar shaidar mata. A gunjin burin malamai me yasa suka keɓance cewa a ɓangaren bashi da abin da ya shafi dukiya akan iya karɓar shaidar mace haɗe da ta namiji? Shine domin fatar Allah subhanahu wa ta'ala, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra. Dalilinsu ita ce wannan aya da Ubangiji ta'ala ya ce ku nemi shaidawa ta mazaje biyu, wato ku nemi shaidawa ta mutum biyu daga cikin mazajenku. Sai ya ce fa in lam yakuna rajulaini, in har su shaidun ba su kasance ba mazaje ne, fa rajulun, Ubangiji ta'ala ya ce to a samu namiji ɗaya, wa imra'atani, da mace biyu, mimman tardawna minash shuhada, daga wanda kuka yarda kuka amince da su na shaidu. kaga wannan a bangaren bashi ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake bayani game da abin da ya shafi karbar shaida ta mace. To haka suka ce duk abin da ya shafi dukiya kenan shaida ta mace da maza ana iya karba, wannan abin jumhurin malamai. Amma abin da ya shafi haddi ko kisasi suka ce to ba a karbar shaida ta mace. Dalilin su anan fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala game da haddi na kazafi, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. هكا كما أقبان آير أبنجي تعالى يتي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وده هكا أنم سكتي النسي نواندي كي نونة شوا أبندي شافي حدي كو كزفي واتو دولة سي شيدا تمذا سكتي أنم با أكبر شيدا تمجي. Amma sun tafi malamai akan cewa duk abin da yake banta da mata abin da namiji baya leƙawa, kamar abin da ya shafi jinin al'ada, adiba a ga ta taɓa yin al'ada ko ba ta yi ba, ta yi al'ada ko ba ta yi ba, ko abin da ya shafi aibuwa da abin da ya shafi aibuka na mata abin da namiji baya leƙawa, suka ce to anan ana iya karɓar shaida wato ta mata. To haka abin da ya shafi saki da aure da wani danganta da abin da ya shafi alwalaici, anan wasu malamai sun tafi akan cewa za a iya karbar shaida ta mata, wasu sun ce a nan ba za a karbi ba shaidar su. Me yasa? Saboda kasancewar anan sun danganta shi abin da ya shafi aure da saki abu ne wanda ya shafi kenan, wato sun riskar da shi kenan game da haddi. Don haka shi kuma abin da ya shafi haddi kenan abu ne wanda yake banci ma'ana halitta gaban mace. Don haka suka ce a nan kenan ba a karbar shaida ta mata, wato dole sai ta maza. Abin da ya shafi aure da saki da abin da ya shafi danganta da abin da ya shafi alwalaici da abin da ya kama da haka, wanda ku suka riskar da shi da dukiya, to a nan sun tafi akan cewa za a iya karbar shaida su. A takaice dai abin da muke so mu gane a nan kenan, ba a dunkula ba za a ce mace in ta zo da shaida za a karba, akwai inda ake karba akwai inda ba a karba, kamar yadda bayani ya gabata. Shine malam ya zo mana da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa alaysa shahadatul mar'a mithla nisfi shahadatir rajul. Manzo Allah ya ce da mata lokacin da yake galgadin su yana jan hankalin su. A cikin hadisin manzo Allah sai yake cewa ai ban taba ganin mai tawayayyen hankali, mai tawayayyen addini sama da ku mata. To a lokacin nan wata mata sai take tashi take masa tambaya, tace ya Rasulullahi, wato menene tawayar hankalin mu kuma menene tawayar addinin mu? Manzo Allah sai yace da su, shin yanzu shaidar mace bata zamanto ba kwatancin rabin shaidar namiji? Suka ce kwarai haka ne, tunda Allah ya faɗa fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani, in har ba a samu mazaje biyu waɗanda za su zama shaidu, to a samu namiji ɗaya da mace biyu. Kaga kenan shaidar mace matsayin rabin shaidar namiji take. Suka ce kwarai haka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa zalika min nuqsani aqaliha, wannan shine wato tawayar hankalin mace, shine tawayar hankalin mace. Domin a gaban ayar Ubangiji Ta'ala yace an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra, dan in dai ta kuskure to dai sai ta tunatar da ita, saboda ita mace tana da karancin fahimta, tana da karancin tsinkayen nesa, don haka kenan tana da tawayar hankali. Don haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya sanya shaidarta matsayin rabin shaidar namiji take. Kenan koda abin da ya shafi bashi da abin da ya shafi dukiyar, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan cewa nan ne ake karbar shaida ta mace, to a nan in ya kasance zalla mata ne ko sun kai dubu, wannan shaidar su a matsayin shaidar namiji ɗaya take. A matsayin shaidar namiji ɗaya take. Za mu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس وابن مالك رضي الله عنه شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازه شريح والقاضي وزرارة بن أوفى. وقال ابن سيرين هو محمد المدني شهادته جائزة إلا العبد لسيده وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال ها وحدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن ابن جريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة أنه قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها. Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin shaidar bayi mata, wato da bayi waɗanda suke maza. Lafazin al'ima jam'i ne na ama, kenan ku yangi bayi waɗanda suke mata, kamar yadda can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Nur wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum. Shine yace babu shahadatul ima, babi ne wanda ke bayani game da hukuncin shaida, wato ta ku yangi kenan, bayi waɗanda suke mata, wal abid wato da bayi waɗanda suke maza. Shin in suka bayar da shaida za a iya karɓar shaidar su ko ba za a karɓa ba? Shi ne anan malam ya zo da asar na Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa shahadatul abdi ja'izatun idza kana adilan. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce shaida ta bawa halak ce, amma sharadi idan ya kasance adali. Kawo kenan adalci abun Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara masa yadda, hurriya ba ta ciki, kamar yadda jumhurin malamai su sun tafi akan cewa idan aka ce adali to na daga cikin sharuɗa na adalci ya kasance ɗa ba bawa ba. To shine a nan Anas, Allah ya ƙara masa yadda, yake ba da fatawar cewa shaidar bawa ya ce halakci idza kana adilan, idan ya kasance adali. Wa ajazahu shurai alqabi, Allah ya ji kansa da shi da Zurara ibn Awfa, a wata nuska akan samu Zurara ibn Abi Awfa, su ma sun tafi akan cewa shaida ta bawa halakce, aza ana iya karbar shaidar shi. Shine yace wa ajazahu shuraihun wa Zurara ibn Awfa sun halatta karbar shaida wato ta bawa. وقال ابن سيرين محمد ابن سيرين المدني شيما ياتفي اكن cewa شهادته جائزه, شهيدا تباوا يجي هلكتي الا العبد لسيده, يجي سيدي باوا غمي جدنسا اغاني كو سيدي باوا غمي جدنسا in ya ba da shaida ga mai gidan shi to wannan shaida ba za a karba ba, amma in akan wani ne to zai iya badawa. Me yasa? Saboda kasancewar tsakanin bawa da mai gidansa akwai wasu abubuwa waɗanda suke na so da kauna ko na kurshi ne, yakan iya kasancewa akwai tsoro wanda yake na karshe tsakanin bawa da mai gida. Kaga anan tsoro yakan iya ba hana shi ya ba da shaida akan yanda take, ko kuma tsabar so da kauna da yake ma mai gidan shi, to anan yakan iya ba da shaida wanda take sabanin haka, kamar yanda wato magabata suka tafi akan cewa shaida ta da ga mahaifi ko da ko mahaifi ga da, ita ma ba a karba, me yasa? Saboda akwai wani abu wanda yake na tausayi da so da kauna tsakaninsu. To shine anan yace illa al'abda li sayyidihi, sai dai bawa ga mai gidan shi, anan ne kadai ba za a karbi shaidarsa, kamar yadda shi Muhammad ibn Sirin wato ya tafi akan haka. Sai ya ce wa ajazahu al-Hasan wa Ibrahim, al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai sun halatta karbar shaida ta bawa fi shay'it tafi, game da abu wanda yake wato bai taka karaye kariya, at-tafi abu wanda yake dan kadan bai taka karaye kariya, sun tafi akan cewa za a iya karbar shaida ta bawa, amma duk wani abu wanda yake da kima yake da daraja to ba za a karbi shaidar bawa ba. Wa qala Shuraih, wato Shuraih al-Qadi na fada lokacin da aka masa tambaya game da hukuncin shaida ta bawa, an gane ko bawa ne yazo ya bada shaida, sai aka ce masa ai innahu am, wannan wanda yazo ya bada shaida ai bawa ne. Shuraih al-Qadi sai ya ce kullukum banu abidin wa ima, yace ai dukkan ku ƴaƴan bayi ne maza da bayi mata, yau gaba dai kowa ba bawan Allah bane ba, shine yace kullukum banu abidi wa ima'in, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda, shine yace kullukum banu abidi wa ima, dukkan ku yace ƴaƴan bayi ne maza da bayi mata. Da haka dai anan abinda muke so mu gane daga cikin magabata, akwai waɗanda suka tafi akan cewa ba a karbar shaida ta bawa, yana daga cikin sharɗan da suka yi game da adalci na shi wannan na shaida, to ya zama toɗa ne ba bawa ba. Da haka anan kenan malam ya zo da maganganun magabata na kan cewa akan iya karbar shaidar bawa, kuma wannan malam akan haka ya karkata. Shine anan sai ya zo mana da hadisi wanda ke zamantowa dalili akan cewa shaida ta bawa za a iya karba. Hadisin Ibn Abi Mulaika, Allah ya ji kansa, yake cewa Uqba ibn al-Harith shi ya bani labari, ko kuma nashi daga gunsa, yana faɗa annahu tazawwaja umma Yahya binta Abi Ihab, wato ya auri wata mata ita ce Ummu Yahya, wato diyar Abu Ihab. Faja'at amatun sauda, yace wata bakar baiwa sai ta zo, faqalat, sai ta ce kada arda'atu kuma, kai da matar da kake aure da ita gaba ɗayan ku na shayar da ku, tace kai da matarka gaba ɗayan ku tace na shayar da ku, ni za a yi fa zakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, wannan lokacin nan yana birnin Makka, sai ya daura sirdi ya haura kumi ya tafi birnin Madina, ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya je ya bashi labari, ya ce ya rasulullahi ina aure da matata, kawai sai wata bakar baiwa ta zo ta ce wai ni da matar ta wata shayar da mu, fa a'rada anni, maza Allah sai ya kau da kai ya kyale shi bai tanka masa ba. Wannan yana nuna mana halacci mai bada fatawa in ya ji tambayar da bata yi ba ba laifi yana iya kau da kai, ya nuna masa cewa ya ja bakinsa ya kyale game da wannan abin da yake tambayar, don haka maza Allah ya kau da kai ya manta da shi, kamar yanda wanda ya zo gun maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi na yi zina, zarka kenan, manzo Allah sai ya kau da kai yayi kamar bai ji ba, hallo ya koma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, yace ya rasulullahi na yi zina, manzo Allah ya kau da kai ya sake zuwa gaban shi ya sake faɗa manzon Allah ya kauda kai har aka kai dai a ƙarshe manzon Allah ya ringa bincika shi ya ce masa wai ka san menene kuzina manzon Allah ya ringa tambayar shi bi tafsil daki daki sai da ya tabbatar da cewa ya yi to shine anan yace fa araba annu manzon Allah sai ya kauda kai yayi kamar bai yi ba fara sai yace fatana haitu yace sai na nufatu gaban sa kenan nayo gaba da gaba da shi fa zakartu zalika da na koma ambata masa nace ya rasulullahi kaji kaji ina aure da matata wata baiwa ta zo ta ce wai ni da matarta wata shayar da mu fala sai manzo Allah yace wa kaifa wa qad za'amat annaha qad arda'atkuma manzo Allah yace to yaya zakai bayan ta rai cewa ta shayar da ku fara hako an ha manzo Allah ya hane shi game da wannan matar a wata riwaya manzo Allah yace da'aha ank ma'ana rabu da ita to dan haka anan ita wannan baiwa shaida ce ta zo ta bada ta tabbatar masa cewa ta shayar da shi shi da matarsa kenan tunda ta shayar da su sun zama ƴan uwan juna ƴan uwa ko na shayarwa babu aure tsakaninsu gane ko babu aure tsakaninsu kamar yadda unnasi na alqur'ani ya tabbatar mana da haka ubangiji ta'ala na fada a cikin fadarsa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arda'a ash-shahid wa akhawatukum min arda'a ubangiji ta'ala yace an haramta muku auren ƴan uwanku mata waɗanda suke na shayarwa kenan duk wanda aka samu da shi da wata mata kenan mace ɗaya ta shayar da su to babu aure tsakaninsu wannan mata ta zama ƴar uwarsa to shine anan ta zo ta ba shi labarin cewa kai da matar da kake aure da ita na shayar da ku to shine ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa wa kaifa wa qad za'amat annaha qad arda'atkuma to dai ta yaya zaka ci gaba da zama da wannan mata bayan ita wannan baiwa ta rai cewa ta shayar da ku fana hago anha manzon Allah ya hane shi game da wannan mata to dan haka waɗanda suka tafi akan cewa ba a karɓar shaidar bawa anan sun ɗauka labari ne ta bada kenan raguwar anan suka ce ba dole bane me yasa saboda anan kasancewar kenan manzon Allah yana masa wato hani ne domin tsarkakewa na cewa dan kar ya fada cikin abu wanda yake da shuwa kenan ya nisanci wannan mata ya rabu da ita shine ya fi dacewa amma waɗanda suka tafi akan cewa ana karɓar shaidar bawa kenan wannan shaida ce tana tabbatar da cewa ta shayar da su dan haka rabuwa da wannan mata ya zama wajibi dan haka dai a takaice jumhurin malamai sun tafi akan cewa kai tsaye haka ba a karɓar wato shaida ta bawa kenan sai da wasu sharuɗa to shine anan malam yazo kenan da maganganun magabata a takaice dai wannan hadisi nassi ne wanda yake nuna cewa za a iya karɓan shaida ta bawa namiji ko shaida ta baiwa mace babu shahadatil murdi'a قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه انه قال تزوجت امراه فجاءت امراه فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل دعها عنك او نحوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin shaida ta mai shayarwa idan mace mai shayarwa wadda ta shayar da wani idan ta ba da shaida tace na shayar da wani za a iya karbar shaidar ta ita kadai ko kuma dole sai an samu wata mata ta daban ta zaman tuke ne ita ma ta shaida akan haka dole sai an samu wasu shaidu ko kuma akan iya wadatuwa da shaidar ta ita kadai wannan kenan ana maganar shayarwa idan mace dai ta zo ta ce wannan na shayar da shi to za a iya karbar wannan shaida ko kuma dole sai an samu wata mata ta daban shine anan malam ya koma tsawwa da wannan hadisi wanda ya gabata hadisin Uqba ibn al-Harith Allah ya kara masa yadda na fada cewa tazawwajtu mar'a yace na auri wata mata kenan ita ce wadda sunanta ya gaba wannan ya gabata a wancan hadisi kenan wannan Ummu Yahya bintu Abi Ihab shine yace tazawwajtu mar'a na auri wata mata faja'at mar'a wata mata sai ta zo kai tsaye faqalat sai ta ce inni kad arda'tu kuma ta ce kai da matarka na shayar da ku na shayar da ku fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin nan sai ya tafi ummatan annabi sallallahu alaihi wasallam da tarar da shi Madina faqala lokacin da na bashi labari manzon Allah sai ya ce da ni wa kaifa wa qalqila to ta yaya zaka ci gaba da zama da wannan mata alhali an fada an ce an shayar da kai da matar taka an fada an ce an shayar da ku ta yaya zaka ci gaba da zama da ita da aha ank manzon Allah ya ce rabu da wannan mata fita daga sha'aninta je ka nemi wata auna hawa ko abin da yake kama da haka kenan shine kamar yanda ya gabata a wancan riwaya bana hago anhu wato manzon Allah sai ya hani shi game da wannan mata dan haka dai wannan dalili ne wanda yake nuna za a iya karbar shaidar mace mai shayarwa ita kadai kamar yanda al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa ya tafi akan haka da wasu daga cikin magabata an gane ko amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba a wadatuwa da shaidar ta ita kadai in dai ta faɗa akan cewa ta shayar suka ce anan me yasa saboda kasancewar wato an samu daga cikin magabata irin su Umar Allah ya kara masa yadda da Al-Mughira ibn Shu'ba da Ali dan Abi Talib da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ba sa raba tsakanin ma'aurata guda biyu a sababin irin wannan faɗa da haka Umar Allah ya kara masa yadda duk wanda ta zo ta bada irin wannan shaidar sai ya ce to in kin zo da wata shaida wanda zai iya zama shaida to zamu iya karba mu raba tsakanin su da haka suka ce inda wannan kofa za a buɗa ta to da kawai mace wanda ba ta tsoron Allah in ta so ta ga dama kawai sai ta zo ta raba tsakanin ma'aurata sai ta zo ta ce ai wani da wani na shayar da su da rashin tsoron Allah in a ce wannan kofa suka ce an buɗa ta za a iya karbar shaida ta mace kawai dan ta zo ta ce na shayar da wani da wani to aure da yawa da an raba shi a sababin kenan fadar wasu mata waɗanda suke marasa tsoron Allah to dan haka dai a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi akan cewa mai shayarwa ita kadai in dai ta bada shaida za a iya karbar shaidar ta kamar yadda aka samu kenan daga cikin magabata sun tafi akan haka shine kenan anan malam yayi babu shahadatul murdi'a kenan akan wadatu da shaidar ta ita kadai babu ta'dilin nisa'i ba'dihinna ba'dha wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato adalta wato adalta wannan adal wannan ta'dilin nisa'i ba'dihinna ba'dha wato mata dangane da mata da junan su yake adalta juna kamar mace ta ce ai wance ta kwarai ce idan mace ta ce wance adala ce shi za a iya karbar wannan fada ta ta a tabbata akan cewa nan dai abinda ta fada haka ne adala ce tare da cewa hadisin yana da tsawo ba sai mun karanta nassin ba shine yake cewa qala haddathana abu rabi sulaiman ibn daud wa afhamani ba'dahu ahmad qala haddathana fulay ibn sulaiman an ibn shihab az-zuhri an urwa ibn az-zubair wa sa'id ibn al-musayyab wa Alqamah ibn Waqqas al-Layfi wa Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba an Aisha radiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hina qala laha ahlul ifki ma qalu wato gabaɗayan waɗannan marwayta Ibn Shihab Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga malaman sa guda hudu Urwa ibn Zubair da Sa'id ibn al-Musayyab da Alqama ibn Waqqas al-Laythi da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba gabaɗayan su daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara mata yadda tana ba su labari hina qala laha ahlul ifki ma qalu lokacin da ma'abuta yankin ƙarya suka faɗa gare ta abinda suka faɗa ne yankin ƙarya lokacin da aka yi mata kazafi kamar yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana a cikin suratul nur innal ladina ja'u bil ifki usbatun min shine anan yace hina qala laha ahlul ifki lokacin da ma'abuta yankin ƙarya suka faɗa gare ta ma kalu iya abinda suka faɗa ne yankin ƙarya idan aka ce al ifk wato yankin ƙarya abinda kwata kwata ba a yi shi ba a kaga a jingina ma mutum kuma ƙarya irin wanda take mai dimautar da hankali wa barra'aha Allahu minhu Ubangiji ta'ala sai ya kubutar da ita game da abin da aka dika mata wato kazafin da aka mata na cewa ta yi zina Ubangiji ta'ala ya wanke ta ya kubutar da ita daga saman bakwai kamar yanda ya faɗa ulaika mubarrauna sace min ma qalu kamar yanda yace al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat sai ce ulaika mubarrauna mimma yaqulu shine yace fa barra'aha Allahu minhu Ubangiji ta'ala ya kubutar da ita game da wannan yankin ƙarya da aka mata ala az-zuhri al-imam az-zuhri yake cewa wa kulluhum haddathani ta'ifatan min hadithiha dukkan waɗannan malamai nawa guda hudu Urwa ibn Zubayr da Sa'id ibn al-Musayyab da Alqama ibn Waqqas al-Laythi da Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba kowanne daga cikin su ya bani labari game da wani yanki wato na hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda sai ce wa ba'dhum aw amin ba'd junan su yafi kiyayewa game da juna kenan wani yafi rawaitowa da kyau a saman dan uwansa wa athbatu lahu iktisasa kuma yafi tabbata game da bada labari kenan daga cikin malaman nasa wani yafi bashi bayani cikakke akan wannan hadisi sai yace wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhum alhadith alladhi haddathani an Aisha kowanne daga cikin malaman nawa guda hudu al-imam az-zuhri yace na kiyaye hadisin sa wanda ya bani labari dangane da abin da ya rawaito daga Aisha Allah ya kara mata yadda akan wannan mas'ala sai yace wa ba'du hadisihim yusaddiqu ba'd sharan hadisin suna kasgata juna an gane ko abinda wane ya faɗa sai kaga yayi didi da abinda wane ya faɗa kenan junan hadisin suna kasgata juna sai yace za'amu gabaɗayan su sun faɗa anna Aisha radiyallahu anha lalle Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yakhruja safaran wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai fita bulaguro aqra'a baina azwajihi manzon Allah yakan yi ƙuri'a tsakankanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha du wadda rabanta ya fito ma'ana sunanta ya fito a ciki daga wannan walawala akhraja biha ma'ahu manzo Allah sai ya fita bulaguran tare da ita wanda kamar yanda ya gabata wannan hadisi nassi ne wanda yake tabbatar mana da halalci wato ƙuri'a a shari'ance kenan wanda in kace ƙuri'a larauci ne a Hausa sai dai ka ce walawala menene wala wala kamar misali abu ɗaya ne wanda kuma jama'a da dama suna da haƙƙi a cikin shi wanda kuma abun bayan da za a yi rubu to anan waɗannan jama'a wanda kowa yana da haƙƙi akan abun sai a rubuta sunayensu gaba ɗaya akan guntayen takardu kenan sai a dinke sai a saka su cikin wani makayi kenan sai a walwala sai a sa wani ya ɗauko kenan wanda ya ɗauko wanda aka ɗauko sunan shi kenan da shi kenan kamar yanzu misali kenan abu ɗaya ne bulaguro ne mata biyu gare ka ko uku ko hudu kai kuma bulaguron baka iya tafiya da su gaba ɗaya iyayen da zaka iya kawai da ɗaya ne zaka iya tafiya to anan sai a rubuta takarda hudu in kamar misali mace hudu ce wannan takardu hudu dukkan uku sai a bar su kawai banza babu komai a jikin su ɗaya sai a rubuta bulaguro a cikinta kenan sai a limke su sai a saka su cikin wata hula ko cikin wata tasa sai a ce kowace ta ɗauko kaga duk wanda ta ɗauko takarda fara kenan babu ita a ciki wanda ta ɗauko kenan takardar da ke akwai bulaguro a jikinta kenan wannan da ita za a yi kenan don haka wannan yana nuna tsantsar adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya ce a wance kawai da ke za mu tafi to anan sai ya yi ƙuri'a tsakankaninsu wannan ita ce ƙuri'a wadda shari'a ta tabbatar da ita amma ƙuri'a wadda ake kiranta ƙuri'atul anbiya wannan nau'i ne na diba an gane ko nau'i ne wanda yake na diba na cewa abin cika maka al'amarin nan ya yiwu ko ba zai yiwu ba wanda za a baka wani hatimi mai gida gida wanda da sunayen annabawa a ciki sai a ce ka dora hannunka idan ka dora hannunka akan sai a leka a ga wani annabi ne ka dora sunanka akan shi sai a koma wata safaha sai a karanto labarinsa in wanda ya sha wahala ne irinsa annabi Ayyub sai a ce wani al'amari kwata-kwata ba zai yi ba in kuma wanda ba a sha ba wahala sosai sai a ce a wani al'amari ai zai yi to wannan kwata-kwata ba ta da asali a shari'a kenan in aka ce ƙuri'a shi ne wala-wala kenan kamar yadda nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar da ita fasahama fakana minal mudhahhabi to shi ne anan Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita bulaguro aqra'a baina azwajihi manzo Allah yakan yi ƙuri'a tsakankanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wanda sunanta ya fito akharaja biha ma abutu da ita manzo Allah zai yake tafiya bulaguro Aisha tace fa aqra'a bainana fi ghazatin ghazaha wani lokaci tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi ƙuri'a tsakankanin mu matansa game da wani yaki da yake nihin tafiya manzon Allah yayi ƙuri'a tsakankanin fa kharaja sahmi Aisha tace sunana sai ya fito fa kharajtu ma'ahu na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan yaki ba'da ma unzila al-hijabu wato bayan an saukar da aya ta tsari an gane ko hijabi anan ba ana nihi tufafi ba wanda Allah ya shar'anta ma mace ta saka a jikinta wanda ake kiran shi jilbab anan abinda ake nihi da hijabi wato shine tsari kada wato wani ajnabi ya shiga gidan da mata wadda take muharrama sai kadai ta da ita shine ake nihi da hijabi yanda Allah ya taka ma matan mu'minai burki game da shiga gidan da ba nasu ba matan da ba nasu ba kamar yanda yake cewa wa'iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wanda wannan gaba tana nuna mana wato halaccin fita fagen daga da mata kamar yanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan fita yaki da mata wanda su suke shayar da mayaka kuma sukan dafa abinci kuma sukan ma marasa lafiya magani kamar yanda Ummu Adiya Allah ya kara mata yadda kusan yaki bakwai ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan Aisha take cewa yayi ƙuri'a tsakankanin mu game da wani yaki da yake nihin tafiya fa kharaja sahmi tace sunana sai ya fito fa kharajtu ma'ahu na fita tare da shi ba'da ma unzila al-hijabu bayan an saukar da wato aya ta tsari fa ana ahamilu fa ana uhumalu fi haudashi. Aisha tace akan dauke ni a cikin darbuka. Idan aka ce haudashi shine dan daki wanda ake durawa akan rakumi domin mace ta shiga. Gane ko daki ne ake yin shi mace sai ta shiga sai a dura shi akan rakumi. Wanda kuma shi wannan dan daki yana da labuli, kenan yana da labuli wanda iska tana shiga ta ko ina. Shi ne ya ce fa ana, ta tace fa ana uhumalu fi haudashi, ta ce ana ɗauka na a cikin wato darbuka. Don ita mace gwada ce tsada gare ta, duk wani abu wanda zai iya daudaɗa ta to ba a bukata. Don haka wannan yana nuna mana yanda musulunci ya ba mace kima da daraja da martaba. Shi ne a wannan lokaci akan sanya ta cikin darbuka, ɗaki wanda yake na kan ragumi. Haka mata tun a jahiliya ma, ba ma a musulunci ba, tun a jahiliya duk wace mace mai daraja to ko da bulaguro za a yi tana cikin darbuka ita kadai, ɗaki wanda ake durawa a kan ragumi. Ta ce wa unzalu fihi, kuma a cikin darbuka kin ake sauke ne. An gane ku, kenan ɗakin in an zo sauka kuma gaba ɗaya ɗakin ake saukewa daga kan raguna, a kunce a sauke shi. Shi ne ta ce fa ana uhumalu fi haudashi, akan ɗauke ni a cikin darbuka. Wa unzalu fihi, ta ce kuma ana sauke ni a cikinsa. Fasirna, muka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a, hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ghazwatihi tilka, tace har aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan yaki nashi da ya fita. Wa kafala, manzon Allah ya dawo. Wada nauna min almadina, wato muka kusanci birnin Madina. Lafazin kafala an ciro shi ne daga al-kuful, shine ar-ruju. Don haka matafiya ƴan bulaguro waɗanda suke kan hanyar dawowa ake kiransu kafila. Shine ta ce wa kafala, wato ya dawo daga wannan yaƙi. Wada nauna min al-madina, muka kusanci birnin Madina. Azana laylatan bir-rahili, wato a cikin wani dare manzon Allah sai ya sanar da jama'a cewa a tashi a lamta a yi gaba a kama hanya. Kenan an sauka wani wuri ne, kenan cikin wani dare manzon Allah sai ya sanar da jama'a ya ce maza wato alamta a yi gaba, kenan a kama hanya a tafi. Aisha ta ce fa kuntu hina azanu birrahili, lokacin da jama'a suka yi sanarwa game da cewa alamta a yi gaba a tafi kamar yadda manzon Allah ya umarni, Aisha ta ce sai na tashi. Fa mashaitu, na tafi. Hatta jawastul jaysha, tace har sai da na ketare rundunar yaki. An gane ku, jama'ar sai da ta ketare su ta tafi. Falamma qadaitu sha'ani, tace lokacin da na biya bukatata, domin Aisha ta tafi ne ta biya bukatar ta, irin bukata ta dan adam. Shi ne tace falamma qadaitu sha'ani, lokacin da na gama al'amari na, ma'ana na je na biya bukatata. Aqabaltu ila ar-rahli, Aisha tace sai na gabato zuwa ar-rahl, wato shine masauki na. Falamastu sadri, lokacin da na dawo masauki na, inda na sauka, inda aka sauke, tace falamastu sadri, tace sai na shafa kirji na. Fa idza ikidul li min jazi'i azfar kadin qafa, tace sai ga maka tsakiya ta. An gane ku, tsakiya ta, daga cikin tsakiya wanda ake danganta ta zuwa wato zufur ko kuma azfar, kenan zifar ana kiranta ya jazu zifar ko kuma jazu azfar, kamar yadda yake cikin wannan nishka. Tace sai da na shafa wuya na kawai sai na ji babu wannan tsakiya, kadin kafa ta tsinke ta fadi. Bayan ta ji ta biya bukatar ta, kenan an yi sanarwa cewa jama'a su tashi a tafi, to Aisha sai ta je ta biya bukatar ta. Bayan ta je ta biya bukatar ta, ta dawo kenan masaukin ta da ta shafa wuyanta, sai ta ji babu wannan tsakiya. Aisha tace faraja'atu, sai na koma.
falata mastu ikidi na ringa neman tsakiya ta a ina na yadda ta ke nan ita tana tsammanin ta yadda ta a can inda take ta biya bukatar ta tace fa habasa ni biti ga uhu neman wannan tsakiya tawa tace sai ya tsayar da ni ya fata mun lokaci fa aqbala alladhina yarhaluna li fa hatamalu haudaji fa rahaluhu ala ba'iril ladhi kuntu arkab wa hum yahsabuna anni fi shine tace fa aqbala alladhina yarhaluna li jama'ar da suke dora wannan dan daki da nake ciki suke dora shi akan raguni sai suka zo fa hatamalu haudaji suka dauki wannan dan daki nawa farahaluhu ala ba'iri suka dora shi akan raguni na alladhi kuntu arkab ragumin da nake hawa suka dauki dakin suka dora wa hum yahsabuna anni fi suna zaton cewa ina cikin daki tace sababi ko wakana nisa'u idh zaka khifafan lam yasqulna wa lam yakshafunna laham tace a wannan lokaci ko mata sun kasance ba su da jiki ba su yi nauyi ba kenan nama bi ruhu ma jikin su ba ma'ana ba su yi kiba ba wa inna ma ya'kuluna al-ulqata min al-ta'am kawai ɗan luma ta abinci suke ci idan aka ce ulqa shine al-bulga abinci wanda yake dan kadan wanda zai dan yi maganin yunwa ba na cika ciki ba wa inna ma ya'kuluna al-ulqa min al-ta'am tace kawai dan abinci ne kadan mata suke ci a irin wancan lokaci kamar yanda daga baya ne mata suke cin abinci domin su yi amma su kansu larabawa sun gano illar abin a yanzu ba sa cin abinci wannan galibin matansu ba sa cin irin wannan abinci me yasa saboda sun gano illar kiba to shine anan take cewa falam yastankir alqawm hina rafa'uhu bikala lahawdaj fa hatamadu wato su jama'ar da suke daukan daki su dora akan ragumi wato ba su yi inkarin rashin nauyin sa a lokacin da suka daga suka dora yasa tace wa kuntu jariyatan hadisatun tace domin na kasance yarinya ce yar karama mai karancin shekaru kawai su a iya tunanin su ina ciki suka dauki wannan dan daki suka dora ba su yi inkari na rashin nauyin sa ba saboda sun san yarinya ce karama ba ta da shine tace fa ba'atul jamala wato suka buga raƙumi suka motsa shi ya tashi wasaru kawai aka tafi su a iya tunanin su Aisha tana ciki Aisha take cewa fa wajadtu ikidi ba'da mastamarral jaysh bayan rundunar yaki sun labta sun tafi tace sai na samu tsakiyar tawa faji'tu manzilahum wa laysa fihi ahad sai nazo inda rundunar ta sauka ban samu ba daidai da mutum daya jama'a duk sun tafi me za a yi saboda tsabar hankalin da Allah ya ma Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa fa amantu manzilil ladhi kuntu bihi tace sai na nufaci masauki na wanda na kasance a cikin shi kenan lokacin da aka yada zango a wannan dawa masaukin da na sauka sai na je can na zauna fadhanantu annahum sayafkiduna ni fayarji'una ilayya tace na kyautata zaton cewa da sannu in sun bincika ai za su rasa ni in sai rasa ni ko ai za su dawo inda suka bar ni kenan dan haka anan maimakon a ce ta kadi gaba ta shiga daji kaga wanda za ta iya bacewa kenan ta bada wahalar nema kenan amma da ta zauna a gunta inda aka sauka kenan in an yi gaba sun bincika ba su same ta ba kenan dole za su dawo baya su biyo sahu kenan inda suka bar ta nan ne farkon inda za su nema sai sun dawo ne in ba su same ta ba sannan za su tafi wani gu shine tace fadhanantu sai na kyautata zatan annahum sayafkiduni lalle su da sannu za su rasa ni kenan in sun neme ni ba za su gani ba kenan idan ba su same ni ba ko fayarji'una ilayya za su dawo zuwa gare ni kenan inda suka bar ni kenan a farko nan za su dawo Aisha tace fa baina ana jalisun yayin jalisatun fa baina ana jalisatun yayin da nake zauna a wannan gunawa ghalabatni ainaya, tace idanuna sai suka rinjaye ni da bacci, fanimtu tace sai na kwanta na yi bacci. Wannan fadin cikin dare ne. Wa kana Safwan ibn al-Mu'affal as-Sulami thumma Zakwani min wara'i al-Jaysh. Wato Safwan ibn al-Mu'affal as-Sulami thumma Zakwani, shi wannan sahabi Safwan ibn al-Mu'affal wato ya kasance a bayan runduna ta yaki. Shi galibin ana tafiya akan baro shi a baya, kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya yana da nauyin bacci, shi sai ya yi bacci ya huta sosai, sannan daga baya yake tashi ya gaba. To a lokacin nan shi yana can bayan rundunar yaƙi kenan a can ya sauka. Fa asbaha inda manzili, wato sai ya wayi gari inda manzili, wato a inda na sauka. Kenan shi lokacin da a can baya aka bar shi, kenan da yayi barcin shi jama'a bayan har sun tafi da aka waye, da ya taso cikin dare inda ya wayi gari a nan inda Aisha Allah ya kara mata yadda take a nan ya wayi gari a subata masa da ya biyo hanya. Da ya zo fara'a sawa da insani na'im, wato sai ya ga duhu-duhun wani mutum yana bacci, kawai sai ya hango duhun mutum yana bacci. Fa'atani, a lokacin nan sai ya zo guda. Wa kana yarani qabla al-hijabi, kafin aya ta zare ta sauka, to dama ya kasance yana gani na, ya san da ni, ya san ni. Fastayqatu bistirja'ihi, Aisha Allah ya kara mata yadda tace sai na farka a sababin istirja da yake maimaita fatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ya ga Aisha Allah ya kara mata yadda, me yasa? Saboda musiba ce. Menene musibar? An tafi an manta ta, wannan musiba ce wadda take ba karama ba. Shi kuma ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an shar'anta mana ita ne a lokacin faruwar musiba. Idan ka ga wani abu wanda yake na musiba, sawa'an kai ya sama ko dan uwanka mumini, to iya abinda zaka faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ne da ya hango duhu-duhun mutum sai ya zo ya tsaya, tsayawar da yake sai ya ga Aisha ce Allah ya kara mata yadda, wanda daman tuntuni ya sane ta kafin Allah ya saukar da aya ta hijabi, tunda yana shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin lokacin Allah ya saukar da wannan aya. Shi ne tace fastayqatu bistirja'i, sai na falka a sababin wato istirja, maimaita kalima ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake. Hatta ana kharahilatahu, wato har aka kai lokacin da ya durkusar da raƙuminsa. In aka ce rahila, shi ne raƙumi wanda ake hawa a yi bulaguro a kansa, sawa'an ta mata ce ko kuma namiji ne. Shi ne ta ce hatta ana kharahilatahu, har ya durkusar da raƙuminsa. Fawadi'a yadaha farakibtuha, ya ce sai ya take wato hannun raƙum kenan ya danne. Farakibtuha, Aisha tace sai na haukar raƙum. Fanfalaka yaqulu biyar rahila hatta atayna al-jaysha ba'da ma nazalu mu'arrisina fi nahr al-zahira, tace a lokacin nan sai ya tafi yana janye da raƙum har muka je muka tarar da wannan runduna ta yaki bayan sun sauka a lokacin da wato za su yi baccin rana. Kenan gari ya waye, rana ta daga, inda aka sauka kenan za a yi kailula, a lokacin nan ya isa da fita. Aisha ta ce fa halaka man halaka, wato wanda ya halaka sai ya halaka a wannan lokaci. Wa kana alladhi tawalla al-ifka Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, wanda ya ji kunci wannan yankin ƙarya, wato shine shugaban munafikai Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul. Da ma aka hango Safwan ibn al-Mu'affal yana janye da raƙumi, Aisha Allah ya kara mata yadda akan wannan raƙumi. Shi wannan shugaban munafikai shine farkon wanda ya saka bakin shi akan wannan yankin ƙarya, shine farkon wanda ya kirkiri magana. kuma duk wani wanda ya halaka sai ya halaka ma'ana ya tsoma bakin shi a cikin wannan al'amari shine tace fa halaka man halaka wanda Allah ya sa zai halaka ya halaka wa kana allazi tawalla al-ifka wanda ya jibinci wannan yankin ƙarya tace shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dama irin abin da yake dako ne ya samu tace fa qadimna al-madina a lokacin da muka iso birnin Madina fashtakaitu biha shahran tace na kwanta rashin lafiya tsawon wata guda wannasu yufiduna min qawli ashabil ifk mutane ku sai kutsawa suke game da fada ta ma'abuta yankin ƙarya labari yaya a cikin Madina mutane kowa sai tsoma bakin shi yake tace wannasu yufiduna jama'a suna kutsawa min qawli ashabil ifk game da fada ta ma'abuta yankin ƙarya tace wayribuni fi waj'i anni la ara min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-dudub alladhi kuntu ara minhu hina amrat Aisha take cewa iya abinda yake bani shakka fi waj'i game da wannan rashin lafiya tawa tace anni la ara min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-dudub tace bana ganin wani tausasawa da wani lallashi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allazi kuntu aramin wanda yake mun hina amran wato a lokacin da bani da lafiya tace da dai in bani da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kallallashe ni yana mun maganganu masu dadi tace to wannan rashin lafiya da na kwanta tace irin wannan lallashi da yake mun tace bana gare shi tace iya abinda kawai ya bani shakka nace lalle akwai abin da ya faru shi tace waye ribuni iya abin da yake bani shakka ya sanya mun kokonto fi waje'i game da wannan rashin lafiya tawa tace anni la ara min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam al-dufa bana ganin wani tausasawa da wani dallashi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allazi kuntu ara minhu hina amra irin lallashin da yake mun da idan bani da lafiya tace kawai innama yadkhulu fa yusallimu kuma ya kulu kai batiku iya kawai abinda yake zai shigo nan gidana idan ya shigo sai ya sallama sannan sai ya fada ga injiya ta yace kai batiku yaya mai jiki kawai iya abinda yake fada tace la ashuru bi shay'in min zalika hatta naqahat tace wallahi ban sani komai game da wannan labari da yake yaduwa tace hatta na kahatu har sai da aka kai lokacin da na samu sauki ana cewa na kahal marid kina idan ya dan samu sauki amma akwai bulgudin rashin lafiya a jikinsa bai iya warkewa shi ne tace la ashuru bi shay'in ba ni da masaniya game da wani abu da yake gudana a birnin Madina din zalika na wannan labari da yankin gariya tace hatta na kahatu har sai da aka kai lokacin da na dan samu sauki da na samu sauki tace fa karajtu ana wa ummu misfa kibala al-manasi mutabarrazina tace sai na fita tare da wata mata ita ce uwar misda muka tafi tarkani wato wajen rukuki inda muke zuwa mu biya bukatar manasi jami'i ne na mansa a ma'ana inda ita ce suka tsuro su rukuki haka wanda mutum yakan dan fake anan domin biyan bukata kenan inda itace da wasu ciyayi suke fitowa a gefen Madina dajin shi nan suke zuwa domin su biya bukatar su tace mutabarrazina shine wurin biyan bukatar la nakhruj illa laylan ila laylin amma fa duk da haka tace ba ma fita hosti da dare daga dare hi zuwa dare da dare ne kadai mata suke fita su je can su biya bukatar su sannan su dawo kuma allo ba sa komawa sai garin gobe tace wa zalika qabla an natakhizal kunufa qariban min buyutina tace wannan ku kafin wato murkin masai kusa da dakunan mu kusa da gidajen mu kenan kafin ayi masai a cikin filin gida cikin zagayen gida tace wa amruna amrul arabi luqwal fil barriya aw fit tanazzu tace al'amarin mu tace a irin al'amari ne na larabawan farko filbarriya waɗanda suke a daji su ko kuma wannan filbarriya game da kenan abin da ya shafi biyan bukata kawai ba sa yi a cikin gida sai dai abu da can daji au fitanansu ko kuma cikin tsantsani da nisan karbi wani abu wanda yake na kyama wanda kaga ba ɗabi'unsu bane ba na cewa a cikin gida ma a yi masai sai daga baya ne amma yau ga masai a daki ana ganin kuma wayewa ne da ci gaba ka kusanto da kazamta kusa da kai gaf da kai wanda to su da a cikin zagayen gida ma ba a yi daga baya ne daga ri ya faɗa da dai ake yi a cikin wannan shine ta ce wa amruna ta ce lamarin amrul arabil uwal al'amari ne na larabawan farko ta ce filbarriya au fitanasu wato game da irin zamansu na daji kenan ko kuma game da nisantar duk wani kazanta da duk wani abin kyama ta ce fa akabaltu ana wa ummu misfa bintu abi ruhum namshi ta ce sai na da na gabato da ni da wannan mata uwar misfa diyar abi ruhum bayan mun je kenan na biya bukata sannan muna dawowa fa atharat fi mir'iha sai ta yi tintibe wato a cikin mayafinta kenan sai ta dan taka mayafinta sai ta yi tintibe ita ummu misqa idan aka ce mir shine mayafi wanda yake da geza fa qalat sai take cewa ta isa misqa ma'ana Allah wadan misqa lafazin ta isa bi ma'ana khaba wa halaka shine kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru fata'asallahum wa adalla a'malu shine tace ta isa misda ma'ana misda ya tabe ko kuma kace Allah wadan misda abinda ta faɗa fa qultu laha Aisha tace sai nace mata bi isa ma qulti tirda abinda kika faɗa a tasbina rajulan shahida badr yanzu mutumin da ya halarci yakin badar zaki ringa zagi ki faɗa masa irin wannan bakar magana faqalat sai ta faɗa ga Aisha tace ya hanta tace ya kifiyata alam tasma'i ma qalu shin baki ji ba abinda sinista suka faɗa baki da labarin abinda suka faɗa fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki sai ta bani labari dangane da fadar ma'abuta yankin ƙarya tace yanzu baki san abinda yake gudana a wannan birni na Madina abinda ake faɗa labari ya gama ko ina Aisha Allah ya kara mata yadda tace fasdattu maradan ala maradi jin wannan labari ke da wuya tace sai na dan rashin lafiya akan rashin lafiyar da nake da maimakon da na dan samu sauki tace kawai rashin lafiya sai ta karu falamma raja'tu ila baiti lokacin da na dawo gidana dakada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa sallama wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shigo guna yayi sallama faqala sai ya fada ga yan jiya yace kai bace ku yaya marar lafiya ya mi marar lafiya da jiki fa qultu sai nace da shi igizalli ila abawayya ya rasulullahi ba ni izini na je na ziyarci mahaifana Aisha ta nemi izini a wajen aga wannan dalili ne wanda yake nuna mace baya halatta ta fita daga gida sai da izinin mijinta ba kaman matan yau ba sai ta ce wai gida ma ni na tambaya gidanmu ne wallahi to ga yanan Aisha Allah ya kara mata yadda tana neman izini ne fa ta je ta ga mahaifanta fa shine tace idzalli ila abawayya tace ya rasulullahi ba ni izini wato na je na ga mahaifana qalat tace wa ana hina idzin uridu an astayqina al-qabara min kibalihima tace domin ina so na sakankance game da wannan labari da ji wai haka ne abinda ake faɗa kenan ta bangaren mahaifana saboda su suka fi kusa da ni su ne za su gaya mun hakikanin al'amari tace ina son in sami yakinin wannan labari da ya yadu min kibalihima ta bangaren mahaifana shin haka ne ko ba haka bane fa adina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani izinin tafiya gida tace fa ataitu abawayya naje wajen mahaifana fa qultu li ummi na faɗa ga mahaifiyata nace mata ma ya tahaddasu bihin nas nace yake babata wa menene mutane suke ba da labari a wannan birnin na Madina menene yake faruwa faqalat sai tace ya bunayya tace yake yar karamar diyata hawini ala nafsiki sha'ana ki sauƙaƙa ma kanki wannan al'amari kada ki damu tace mata fa wallahi rantsuwa nake miki da ubangijin da ya halicce ni laqallama kana timra'atun qabbu wadi'atun inda rajuli yuhibbuha wala habra'u illa aktharna 'alayha tace kadan ne za a samu mace da dai tace kadan ne tace laqallama kana timra'atun qabbu wadi'atun inda rajuli yuhibbuha tace kadan ce mace wadda za a samu wadda take wadi'a kikkiawa kenan mi halaye na kwarai dan lafazin wadi'a an ciro shi ne daga alwada'a in aka ce alwada'a shine alhusn wan nabaa kenan kikkiawar mace mi halaye na gari kadan ce za a samu abun namiji mijin da ke son ta wala habra'ir kuma tana da kishiyoyi illa akasarna alaiha face sai sun yawaita mata bala'i da musiba kenan wannan wata sunna ce game da ƴaƴan adam dan haka ita kuma Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huso yafi kauna kuma mai kyawawan halaye da dabi'u a cikin matansa kamar Aisha sai an tona shine kina mahaifiyar ta da take ce mata fa wallahi rantsuwa nake da Allah da kallama kana timra'atun qabbu kadan ne mata wadi'atun inda rajuli wadda take kikkiawa mai halaye na gari a wurin mutumin da yuhibbuha yake son ta yake kaunarta wala habra'ir kuma tana da kishiyoyi illa aktharna 'alaiha face sai sun yawaita mata bala'i da musiba fa qultu sai nace subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji walaqad yatahaddasu an-nasu bihadha kenan anan subhanallah ta fada ne domin mamaki abin ya girmama akan ta domin duk lokacin da abu ya baka mamaki ya girmama akan ka to iya abinda zaka fada kai kabbara ka ce Allahu akbar ko kuma ka ce subhanallah kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada subhanaka hadha buhtanun 'azim shine tace fa qultu sai nace subhanallah mamaki walaqad yatahaddasu an-nasu bihadha yanzu mutane suna irin wannan zance a cikin birnin nan na Madina walaqad yatahaddasu an-nasu bihadha yanzu a samu mutane suna fadar irin wannan labari qalat aisha tace fa bittu tilkal layla sai na kwana wannan dare hatta asbahatu tace har na wayi gari la yarqu li damu tace hawaye baya tsayawa game da idanuna kwana nayi ina kuka hawaye yana zuba la yarqu li damu tace hawaye baya tsayawa wala aktahilu bi nawmi tace kuma bacci ko kyautawa wala aktahilu bi nawmi tace daidai da kyautawa ni bacci tace ba nayi thumma asbahatu tace sannan sai na wayi gari fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ali ibn abi talib wa usama ibn zayd hina talbatal wahyu yastashiruhuma fi firaji ahli da aka wayi gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi ali dan abi talib da usama ibn zayd Allah ya kara musu yadda lokacin da wahayi yayi jinkirin sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kwashi tsawon kwanuka wahayi bai sauka ba yastashiruhuma manzon Allah yana neman shawarar su fi firaki ahlihi game da rabuwa da iyalinsa kaga duk tsabar hankalin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tunani da lura da tsinkayen nesa amma shawara yake ne duk da cewa wasu suna magana a yau duk wanda ya kama shawarar zai saki matar shi to daman ma bai niyyar saki ba bai ba niyyar saki suka ce in har yayi niyya ba zai nemi shawara ba to wannan magana magana ce wanda take mai da ta gefe lalle akwai wanda yayi niyya amma zai zo ya nemi shawara kuma abinda aka fada masa akan shi zai yi aiki kenan shi ko in mutumin kwarai ne in ka nemi shawaran shi to zai baka hakikanin gaskiya ba zai maka wani boye-boye ba iya abinda nazarin shi ya bashi wanda yake gani shine mafita shine zai baka wannan shawara don haka anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya nemi shawara ta Aliyu Allah ya kara masa yadda da Usama ibn Zaid wanda shi Usama masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne kuma dan masoyin sa ne dangane da rabuwa da iyalin shi kenan rabuwa da Aisha ya shawarar da ya nema ta su fa amma Usama Aisha tace kusan da cewa shi Usama iya shawarar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara alaihi sai ya ba manzon Allah shawara ya masa nuni billahi ya'lamu fi nafsihi min al-wudd lahu wato dangane da abin da ya sani a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin so da kauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma iyalinsa irin tsawar so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma Aisha fa qala Usama Usama sai ya ce a halaka ya Rasulullah yace ya manzon Allah ka ci gaba da rike iyalinka wala na alamu wallahi illa khaira in dai dangane da Aisha ce to ba mu san komai mafaci alkhairi wa amma Ali ibn Abi Talib tace kusan da cewa shi Ali Allah ya kara masa yadda iya abin da ya faɗa fa qala ya Rasulullah sai ya ce ya manzon Allah lam yubayyiki Allahu alayka Allah bai sanya ka cikin kunci ba wanne sa'u siwa haka kasiro mata suna da yawa wanda ma ba Aisha ba kasu sun wuce a dassa ba Hausawa suka ce gawo da yawa sun tsu da yawa shine yace lam yubayyiki Allahu alayka Allah bai kuntata maka ba bai jefa ka cikin kunci in har kaga ka samu damuwa kenan me yake nihi kenan ka rabu da ita wanne sa'u siwa haka kasiro mata suna da yawa tsakanin su kuma shi ma wannan iya abin da ya bayyana ga Aliyu ne Allah ya kara masa yadda kenan kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa kanshi cikin kunci da damuwa kenan wannan ita ce mafita da shi Aliyu Allah ya kara masa yadda a iya tunanin shi wanda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shawara sai ya ce wasalil jariya Aliyu ya ce masa ka tambayi aljariya wato ita wannan baiwa wanda take tare da Aisha ita ce barira ta sudukuka za ta baka gaskiyar labari in ma menene za ta faɗa maka kenan insha Allah a darasi mai zuwa za mu ji iya wato labarin shawarar da ita barira Allah ya kara ko kuma labarin da ita barira ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يبارك تامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوه.